بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبغ في النار سبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيسبغ في الجنة سبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في إليين وأعيده إلى الأرض فإني منها قلبته وفيها أعيده ومنها أخرجهم تارة أخرى
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا أولنا مسلا شي ميتار البركة مسلا شي مودبو أنا مقوفر قورا أشكين غرين كثنا أولنا يمجي نرى نتلاتة در الاربع غوما قوات الربيع الأول هجرة مأكي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نير دليه لتلاتين دهدو واندكما يزو ديدي دعشرين دبيو قوات الدايا ميلادية تدبو بيد شاوكو أولا مجلسي واندكي كرن تلتاف النمي سونا الداء والدواء كوكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wanda wannan shine darasin mu na 21 a jerin gwanan darussan mu na wannan majalisi wannan shine na 197 idan masu biye da mu a wannan littafi ba su manta ba Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana koro mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka kunshi tsoratarwa ga bawa, waɗanda suke nuna cewa akwai azaba da Ubangiji ta'ala ya tanade ta ga dukkan wani wanda ya faddare masa a nan duniya. Kada mutum ya raja'a akan abinda yake gani na afuwar Ubangiji ko rahamarsa, wannan yasa ya saki jiki yayi ta azarfafiya yana ketare iyakar Ubangiji, yana ganin cewa Ubangiji afuwun ne, ghafurun ne, rahimun ne, wasi'ul maghfirati ne, tawwabun ne. Waɗannan sunaye na Ubangiji masu kyau ko mafiya kyau, su sa shi ya manta da wasu sunayen na Ubangiji waɗanda suke nuna cewa shi azizun ne, shi inna batsha rabbika la shadid, su sa ya manta da cewa Ubangiji sari'ul iqabi ne, mai gaggauta uquba ne. Ibn al-Qayyim yana nuna cewa ya kamata mutum ya zama yana kallo da idanunsa biyu ba da ido ɗaya ba, yana kallon ɓangaren rahama wanda zai sa shi ya ƙara ƙaimi, zai sa shi ya ƙara kazar-kazar wajen neman rahamar Ubangiji, ya kuma rika ganin, ya rika hango azabar Ubangiji wanda za su sa masa tsoro, ya rika kaffa-kaffa daga fadawa cikin abubuwan da Allah ta'ala ya hana. To cikin irin waɗannan hadisai da Ibn al-Qayyim yake kawowa, ya kawo hadisin Muslim wanda ya ruwaito shi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbagha fi an-nar sabgha thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita khayran qatt hal marra bika na'imun qatt fayaqulu la wallahi ya rabb ويؤتى بأشد الناس بؤسا يوم في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وانا حديثي كما يندبك شيء إمام مسلم يروي توشي لك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يجي يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار زعزو رانقو بكياما دوان دي في قواجن دادي أنا الدنيا أما أنا يرى دو متني أنا الدنيا يا في قوا موليوا يا في قواجن دادي يا سامو دكا أبندا دان أدم يكي سامو نجن دادي الدنيا يا مولي سوسي سيأزو دشي رانقو بكياما فيصبغ في النار سبغة a tsoma shi, tsomawa ɗaya a cikin wuta a fito da shi, a tsoma shi sannan a fito da shi a zaro shi, sun mai yuqalu lahu sai a ce masa ya ibn adam ya kai dan adam har ra'aita khairan qattu tunda kake ka taba ganin alkhairi hal marra bika na'imun qatt tunda kake ka taba jin wata ni'ima ka taba jin wani dadi fa yaqulu sai ya ce la wallahi na ba haka bane ban taba ji ba na rantse da Allah ya Ubangiji har ma ya rantsuwa duk abubuwan nan da ya ji na duniya da dadin da ya ji da morewar da yayi da holewar da yayi tsomawa guda daya an tsoma shi sau daya an fito da shi cikin wutar jahannama duk ta mantar da shi dukkan wani dadi da ya ji na shekarun da yayi saboda haka ashe kaga duk abin da dan adam zai samu a nan duniya na jin dadi in dai har bai samu a lahira ba to wannan ya gama asara ya gama yin asara wannan shine asararre na hakika wanda ya rasa komai a ce ya gama rayuwarsa a duniya bai yi wa kansa kikkiawan tanadi ba a lahira to dukkan irin wani dadi da yaji da zarar aka ce yau ya mutu shikenan wannan dadin ya manta shi kuma musamman ma kuma ya tsinci kanshi a cikin azabar Allah inna batsha rabbika la shadid lai azabar ubangijin kamar ya tsanani ce tana mantar da wanda yafi kowa jin dadi wannan wanda yafi kowa jin dadi kenan ina ga wanda ya rayu cikin wahala a nan duniya bai bi Allah ba sannan ya je lahira kuma ya iske wuta kaga wannan babu ku kwanto yayi asarar duniya da lahira. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahli aljanna. Sannan sai azo da wanda yafi kowa shan wahala, yafi kowa azabtuwa a nan duniya, amma a lahira dan aljanna ne. Ya karbi littafinsa a hannunsa na dama, sai a zo da shi, fa yusbaghu fil jannati sabgha, sai a tsoma shi cikin aljanna, sai a dago shi, sai a ce da shi, yabna adam har ra'aita bu'san qat, tunda kake ka taba shan wahala? A tambaye shi, hal marra bika shiddatun qat, tunda kake wani tsanani, wani mawuyacin hali ya taba kan maka, ka taba shiga wani mawuyacin hali a rayuwarka? Fa yaqulu la, yace ban taba ba, wallahi na rantse da Allah, ya rab ma marra bi bu'sun qat, tunda nake ban taba shiga wani halin kakanikayi ba, wala ra'aytu shiddatan qat, tunda nake ban taba jin wata wahala ba. Wato wannan ni'ima din ta ɗan daƙiƙai ta mantar da shi dukkan wata wahala da ya sha a duniya, tare da cewa a duniya shi yafi kowa shan wahala, tare da cewa a duniya shi yafi kowa shiga halin kakanikayi, shi yafi kowa samun kansa cikin babu da talauci, shi aka fi wulakantawa sama da kowa, ya ga tasko iri-iri a duniya, amma shigarsa aljanna ya sa ya manta dukkan wata wahala da ya taba ji. To kaga wannan zai nuna wa bawa cewa dole ne ya rika hango duka bangarorin guda biyu, ya rika hango bangaren ni'ima, ya rika kuma hango bangaren azaba, ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi, ya yi karatun tanutsu, ya tsaya ya ga yabi Allah a duniya. To duk abin da ya same shi a nan duniya in dai tafarkin Allah ne, to wannan kai ya dame shi, Ubangiji ta'ala zai masa sakayya da za ta mantar da shi dukkan wata wahala da ya taba ji. Malai ka mana hadisin Musnad Imam Ahmad, hadisin Al-Bara ibn Azib, hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dogon wa'azi a magabarta, bayan an je an kai mamaci magabarta, an zauna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wannan doguwar, wato huduba din, ko wannan dogon wa'azi din. Ya ce wa fil musnad min hadith al-Bara ibn Azib, hadisi ne sahihi, yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan Abi Dawud, yana cikin Sunan Ibn Majah, da littafan sunna da dama sun ruwaito shi, kuma hadisi ne wanda yake sahihi, malamai da yawa sun inganta shi. Yake cewa kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar, wata rana mun fita tare da Annabi sallallahu alayhi wa sallama a jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina da ya rasu. Fanta haina ila al-qabr, lokacin da muka isa kabarin da za a binne shi ciki. Walamma yulhad, amma ba a gaba haka kabarin ba, mun kai an yi ramin da ake cewa uwa, wato babban ramin an gama, amma ba a haka wanda ake cewa yar ba, inda za a sa mamacin. Amma su a lokacin suna yin lahadu, al-lahadu shine ayi a haka kabari ta bangonsa na alkibla, wato bangonsa da yake bangaren alkibla, sai a haka yayi ciki kamar loka inda za a zira mutum, sannan sai a bi gefansa, sai a saka tubali, sai a rufe, sannan sai a zuba ƙasa. Saboda haka a wancan lokacin sukan yi wannan, kuma har yanzu ƙasashen da suke da ƙasa wacce take ba mai taushi ba, ƙasa da take tsandauri, sukan fifita wannan. A musulunce wannan shi yafi, kamar yadda ya zo a hadisin Muslim, hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, lokacin da ya zo rasuwa yake cewa ilhadu li lahdan wansibu li labina nasban fa inni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suni'a lahu dhalik, yace idan na rasu to kuyi mun kabari lahadu, shine wanda za a haka bangon gabas na kabari, ayi ararake shi, sai a sa mutum a ciki. Yace to kuyi mun irin wannan, yace sannan ku sanya tubali ku rurrufe bakin, domin haka naga an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Akwai hadisin Ibn Abbas da akwai rauni a isnadinsa, sai dai waɗannan duk za su zama shawahidai da suke ƙarfafa sa. wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-lahdu lana wa shaqqu li ghairina, wato lahad shine namu, shaqqu kuma shine wanda irin wanda ake yin hakan a tsakiya, yace wannan na wasun mu ne. To yahudu a lokacin su sukan yi shaqqu ne, sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya saba musu. Lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kamar yake hadisin Abdullah dan Abbas, sahabbai sun yi sabani lahadu za su yi masa ko shaqqu, waɗansu su ce ayi lahadu, wasu suka ce ayi shaqqu. Sai aka ce to a Madina akwai mutane guda biyu waɗanda su ne suke haka kabari, ɗaya yana yin lahad, ɗaya yana yin shaqqu. Saboda haka mu bari wanda ya riga zuwa shi Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mai shaqqu ne zo ya yi shaqqu, mai lahadu ne zo a bar shi yayi, sai kuma gashi mai lahadu shi ya fara zuwa. Ce to wannan shine zabin da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai aka yi masa lahadu, inda aka haka kabarin a jikin katangar da take alkibla, ta nan aka haka shi jikin katangar da take alkibla, ta nan aka yi ramin. Shi ya sa ma lokacin da Abu Hanifa yake cewa za a sako mamaci ta ɓangaren alkibla a gicciye, wato maimakon ta daidai kafasa, shi yana cewa a shigo da shi ta ɓangaren alkibla. Kun san a Malikiya da Shafi'iyya da Hanbaliya, gurin Imam Malik da Shafi'i da Ahmad, ana shigo da mamaci ne ta ɓangaren kafafuwansa. To shi sai ya ce a shigo da shi ta ɓangaren alkibla a gicce, wato a haka, ya ce don haka ya fi ma sauƙi. To shi ne sai malamai suke masa raddi. Na farko hadisin da ya kawo suka ce bai inganta ba, wasu suka ce ai kuma daina maganar bai inganta ba, ai annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam an shigar da shi ta haka. To sai wasu ke cewa ai isnadinsa bai inganta ba, sai wasu malamai kamar Imam Shafi'i yake cewa amma daina maganar isnadinsa bai inganta ba ko ya inganta, ai babu ta yadda za a shigo da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ɓangaren alkibla, saboda ai shi kabarin nasa a jikin katanga yake, a jikin garu yake a ɓangaren alkibla. To kaga ta ina za a shigo mutum da shi ta nan, saboda haka kan ma ku ɓata lokacinku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma yadda aka binne shi, kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna cewa wannan hadisin ma bai inganta ba, domin abin ba zai yiwu ba. Malamai sun ce duka bin sun halal ne, jaiz ne, ya halatta ayi shaqqu, ya halatta ayi lahadu, amma al-lahadu afdalu, lahad din shi yafi, sai dai idan kasar ta kasance ba kasa ce mai tsauri ba, kasa ce mai laushi wacce za ta iya rubtawa, to anan sai a hakura ayi shaqqu. Kamar kasashen kasan mu, wacce kasa ce wacce ke rahwa, tana da laushi, ba ta da tsandauri, in aka yi lahadu zai rika burmawa, to kaga anan sai ayi shaqqu din. Amma lahadu din shi ne yafi ga inda hakan za ta yi. To wannan ya nuna cewa yawanci kaburburan su lahad din suke, shi yasa Bara ibn Azib yake cewa sai muka isa ga kabarin walamma yulhad, har wannan lokacin da muka isa ba a haka lahadin ba, saboda haka kaga akwai lokaci. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yace wajalasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajalasna hawlahu, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna mu ma muka zauna a gefansa, ka anna ala ru'usina at-tayr, kai ka ce tsuntsaye ne akan mu. Wannan yana nuna yadda sahabbai suke zama gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam, suna sauraron abinda yake faɗa musu na karantarwa da darasi, wato cikin nutsuwa. Wannan irin wannan salon magana da Al-Bara ibn Azib ya amfani da shi anan, ka anna ala ru'usina at-tayr, ya zo hadisai da dama sahabbai suna sifanta zaman su gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam, suna sauraron shi musamman ma idan akwai wani abu da za su ji a wajensa, ko in yana karantar da su wasu hadisai za su nutsu, kai ka ce tsuntsaye ne akan su, ta yadda idan sun motsa sun yi wani babban motsi tsuntsun zai tashi. Shi kuma mutum wanda tsuntsun yake kansa baya son ya tashi, kaga zai yi nutsuwa ta ƙarshe, zai muntaha nutsuwa. To wannan ita ce sifar zaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gurinsa, wanda take cike da girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallama, da girmamawa kuma ga abinda suke ji daga wajensa na fadar Allah da manzansa. Wannan kuma haka ya kamata ya kasance majlisul ilmi, duk gurin da ake karantar da ilimi ko ake karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ake wa'azi, to a samu gurin ya cika da nutsuwa. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta wuraren da ake bitar alqur'ani timajjama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina menene ma'anar nazalat alaihim as-sakina shine nutsuwa sai ta sauka kansu sai ka gansu a cikin nutsuwa nazalat alaihim as-sakina wa haffathum al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta majalisin da ake karatun alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kamata majalisan mu su kasance haka ya kamata guraren karantarwar mu su kasance koda kuwa wani lokaci za a yi dariya ko za a yi murmushi kamar yadda sahabban annabi suna yi to amma kada gurin ya zama kamar wata makarantar mu kyakyata saboda haka ya zamana duk bayan minti ɗaya biyu za a kyakyata dariya za a kyalkyale wani ma kaga yana faɗa wa ɗan uwansa ana rangaji ana buga ƙasa wanda kuma idan ka lura wani lokaci a majalisai ko gurin karantarwa ko wa'azi akan saki layi a shiga irin wannan saboda haka maimakon a rika yin abinda zai rika sanyawa mutane tsoron Allah da sakina da haiba ta Ubangiji da haiba ta nassin Alkur'ani ta rika sauka akan su sai a maida gurin kamar wata makarantar jatau na albarkawa ga wanda suka san makarantar jatau na albarkawa banda kekecewa da dariya kawai ba abin da ake yi saboda haka duk minti ɗaya biyu sai an yi dariya duk minti ɗaya biyu sai an yi dariya wa'azin ya koma kamar comedy kamar irin fina-finan da ake cewa comedy na ban dariya malami ya zama shi salon wa'azinsa kawai dariya ake yi wannan ya saki hanyar turbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in ya idza khataba ihmarra aynuhu ka'annahu bunzur jaysh kamar wanda yake yi wa rundunar da za ta fita yaki yake yana musu wa'azi yana musu huduba yana wato ziga su fita haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kasance kamar hadisin Irbad ibn Sariya khataba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'izatan baligha wajilat minha alqulub wa zarafat minha alayun hatta qulna ka'anna maw'izatu muwaddi'in fa'awsina ya rasulullah kage yace wajilat minha alqulub zukata suka raurawa suka kada kamar kace da Hausa hanta shi ta kada alamar ban tsarama ya firgita ya tsorata wa zarafat minna al'uyun idanun mu suka kama hawaye to wannan haka ya kamata ba wai ace koyaushe ayi kukan ba koyaushe ayi magana a'a ya zamana akwai lokacin sa'atan fasaha amma ya zamana ni salon karantarwa ta kullun kawai sai dai ayi ta bada dariya ayi ta bada dariya to wannan ba karantarwa ce ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tsari ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu gyara domin akwai irin wannan a cikin mu wani shi a gurin sa ba yana kamar birgewa ce amma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azin sa ba haka yayi karantarwar sa ba ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub sanda ake ambatan Allah zukata nutsuwa suke ba komawa ake yi ba har a dauka abinda ma ake fada a daina jin sa a zuciya zamana kamar ana jin hira kamar ana jin tatsuniya wannan bai dace ba suka ce ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ci tsuntsaye ne akan mu wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ard annabi na rike da wani da wata yar sanda yana sakatar kasa da wannan sandar yana sakata ta yana kwakulanta farafa rasahu can sai annabi ya dago kansa fa qala yace istaeezu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari marrataini aw thalathat annabi ya faɗa haka sau biyu ko ya faɗa haka sau uku azabar kabari gaskiya ce hadisai da dama sun zo mutawatirai waɗanda suke tabbatar da wannan a kabari akwai ni'ima akwai azaba akwai na'imul qabr akwai kuma azabul qabr ga wanda ya mutu akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallam akan gaskiya to wannan zai sadu da da ni'ima ta ta cikin kabari wanda shi kuma ya saki hanya ya saki layi ya karkace ya saki turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan zai gamu da azabar kabari wannan ahlu sunna sun yi imani da wannan sun yi imani akwai na'imul qabr akwai azabul qabr Allah ta'ala yana faɗa game da fir'auna da mutanansa da Allah ta'ala ya halakar cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawm al-qiyamati adkhulu ala fir'auna ashadda al-'adab wa yawma taqumu as-sa'at wa yawma taqumu as-sa'at adkhulu ala fir'auna ashadda al-'adab Allah ta'ala yace wuta ita ake bujiro musu safe da yamma ranar da kuma al-qiyama za ta tsaya to a ranar Allah ta'ala zai ce to a shigar da kuma fir'auna da jama'arsa cikin azaba mai tsanani kaga wannan wutar da ake bujiro musu ghuduwan wa 'ashiya wannan kafin al-qiyama ta tashi kenan ita ce abinda ake cewa azabul qabr din wanda kuma za a shigar da su al-qiyama wannan sai al-qiyama ta tashi shi yasa Allah ce wa mata ko musa'a ranar da al-qiyama za ta tsaya to a wannan lokacin ne fir'auna zai zo da mutanansa kamar yadda Allah ta'ala ya ce yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa'uraduhum an-nar wa bisal wirdu al-mawrud yaqdumu qawmahu yawm zai jagoranci mutanansa yadda ya jagorance su a nan duniya akan kafirci haka nan a lahira zai jagorance su wajen shiga al-qiyama wajen shiga wutar jahannama yoga ga sai al-qiyama ta shi za a yi masa azaba da wutar jahannama amma a yanzu ghuduwan wa 'ashiya safe da yamma a halin da ake ciki a inda yake ana bujiro masa azaba wanda ita ce azabar barzakh mun san rayuwa uku ce akwai hayatul dunya akwai hayatul barzakh akwai hayatul daril qarar akwai rayuwa ta duniya wacce tana da hukuncenta akwai rayuwa ta barzakh wanda Allah ya ce min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ba a gaban su kuma akwai rayuwa ta barzakhu rayuwa ta barzakh ita ce rayuwar kabari sannan kuma akwai rayuwa ta daril qarar ranar da Allah ta'ala zai gaba hisabi dan aljanna ya shiga aljanna Allah ya sa muna daga ciki dan wuta ya tafi wuta Allah ya tsare mu to wannan lokaci kuma wata rayuwa ce daban rayuwa ce ta har abada rayuwa ce da babu yankewa to kowace rayuwa akwai hukunce da suka shafe ta rayuwar duniya rayuwa ce ta jiki da ruhi tabu'un ne lil jasad ruhi yana bin jiki ne a hukuncen duniya in aka je kuma a barzakhu wato rayuwar kabari wannan rayuwa ce ta ruhi anan ne za a ni'imta ruhi ko kuma azabta shi in aka je kuma rayuwa ta darul qarar rayuwar gidan abin nan lahira nan kuma rayuwa ce ta ar-ruhu wal arwahu wal ajsadu jami'an al arwahu wal ajsadu jami'an a rayuwar duniya rayuwa ce ta aljasadu al ajsadu wal arwahu tabu'un laha tabu'un laha rayuwa ce ta jiki ta gangar jiki ruhi yana bin gangar jikin ne a wajen hukuncensa a rayuwar kabari rayuwar barzakh rayuwa ce ta arwah wal ajsadu tabu'un laha rayuwa ce ta ruhi ta rayuka sannan jukkuna suna bin su ne sannan aka je lahira wannan rayuwa ce ta al-arwah wal ajsadu jami'an to ahlus sunna sun yi imani akwai dukkan waɗannan matakai uku na rayuwa akwai ta duniya akwai kuma ta kabari a wannan kabarin ana yi wa waɗanda suka bar hanya suka bar tafarkin Allah azaba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan bawa ya mutu za a bujiro masa mazauninsa a lahira da aljanna da na wuta idan dan aljanna ne a ce to ga mazauninka na aljanna da baka bi Allah ba ga inda za a saka can a wuta amma in da ka bi Allah ga gidanka aljanna idan kuma wanda yake annabi ya ce to sai ya zama yana samun da iskar gidan aljanna da ni'imar tana buso masa yana cikin kabarin sa wato yana dandanan aljanna din yana cikin kabarin sa din shi kuma wanda yake ba mumini ba shi ma za a nuna masa mazaunin sa aljanna da ya bi Allah da kuma mazaunin sa a wuta yanzu da ya bar da ya mutu akan kafirci ce to ga inda zaka je can da kai imani ga inda za a saka wannan shine ubangiji ta'ala ya sifanta ranar lahira da yawmat tagabun domin ko waɗannan za su gaje gurin waɗannan za su gaje gurin waɗancan dan aljanna su gaje guraren dan wuta waɗanda aka tana dan musu da sun yi wa Allah da'a za su shiga aljanna a ba su wannan gidajen to tunda ba su yi da'a ba aka shigar da mu'minai sai su gaje waɗannan gidajen nasu su kuma can su gaji na mu'minai wanda aka tana dan musu da'a a ce ba su yi imani ba su kuma su gaje gidajen su na wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to hadisai da dama sun tabbatar da wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kamar da yake cikin sahihaini wata tsohuwa daga cikin tsofaffin Yahudawa na Madina ta shigo wajenta sai take cewa da Aisha ta'awazi billahi min azab al-qabr ki nemi Allah ya tsare ki daga azabar kabari Aisha sai ta ce ƙarya kiki saboda ta ga bai Yahudiya ce sai ta ƙarya ta yadda da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daga baya sai take gaya masa ga wata bai Yahudiya tsohuwa ta shigo ta gaya mata akwai azabar kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne akwai azabar kabari akwai azabar kabari saboda Annabi ya tabbatar da wannan kuma kun san hadisin Abu Ayyub Lansari radiyallahu ta'ala anhu cikin sahihaini da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita yana kan abin nan dinsa yana kan albagla wato yana kan alfadarin sa sai ya wuce ta wata makabarta sai alfadarin ta ya kama layi ya zai jefar da Annabi sallallahu alaihi wasallam alfadara ce sai ta kama layi za ta jefar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan menene zaka ce ai kaburbura ne guda shida ko guda biyar ko guda hudu mai ruwa yayi sabani yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ashabu hadhihi alqubur man ya hal ta'rifuna ashabu hadhihi alqubur kun san suwaye da suke kwance cikin wannan kaburbura sai suka ce da shi eh mun sani wasu ne wanda suka mutu suna shirka sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana akwai mutanen da ake wa azaba a kabari yace walaula an tadafan ta'awadhu billahi min azab alqabr walaula an tadafan la da'awtu Allah subhanahu wa ta'ala an yusmi'akum azab an yusmi'akum ma asma'u min azab alqabr annabi ce ba dan kada Allah tadafanu walaula Allah tadafanu ba dan kada ku ki zuwa binne mamatan ku ba da sai in roki Allah ko ma in kun zo makabarta ku rika jin kururuwar waɗanda ake musu azaba a kabari irin yadda nake ji to idan da a ce haka za ta faru to mutane ba su yadda su je makabarta kai gawa ba to yace da sai in roki Allah ku ma ku rika jin abinda da nake ji saboda haka sai yace ta'awazu billahi minan nar ta'awazu billahi min azab alqabr ta'awazu billahi min alfitan ma zahara minha wa ma batan ta'awazu billahi min fitnat almasih ad-dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku nemi tsarin Allah daga azabar wuta sahabbai suka ce na'udhu billahi min azabin nar yace to kuma ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari suka ce na'udhu billahi min azabil qabr yace ku nemi tsarin Allah daga fitinar da take ta zahiri da ta batini suka ce na'udhu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan ce to ku nemi tsarin Allah daga fitinar dujjal suka ce na'udhu billahi min fitnatid dujjal shi sa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda yayi sallah cikin tahiyyarsa yana neman tsarin Allah daga azabar kabari Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda cikin hadisin Abu Huraira yana cewa idan ɗayan ku yayi sallah to kada ya bari sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal idan kai tahiya to kai nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu daga ciki akwai azabar kabari kuna sanne da hadisin Jabir hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ta wata makabarta ana yi wa wasu mutane guda biyu azaba, wanda yace a kawo masa a kariyo masa abin nan wata itaciya danya wanda ya raba biyu ya dora kan kabarin su, yace la Allah ya khaffifu anhuma ma lam yaybasa, kila Allah ya sassauta musu azabar matukar waɗannan itatuwa biyu basu bushe ba. Kaga nan ma akwai tabbatar da azabar kabari. Hadisai ne mutawatirai wanda suka zo ganganku daga jama'a da yawa, wanda a cikin sulamul usul, sharh sulamul usul, miftahul usul, sharh sulamul usul na Sheikh Hafiz al-Hakimi rahimahullahu ta'ala, ya ka hadisai sama da 60 daga sahabbai daban-daban waɗanda suke tabbatar da azabar kabari. Gabanin sa Imam al-Baihaqi yana da littafi da juz'u isbati azabul qabr, juz'in da yake tabbatar da azabar, wato tabbatar da cewa akwai azabar kabari. Saboda akwai azabar kabari, azabar kabari din nan ana jingina ma, ana jingina ta zuwa ga kabari, ba wai dan ana nufin cewa sai wanda aka binne a kabari kawai take shafa ba. Wanda ya cancanci azabar kabari, to za a azabtar da shi, koda kuwa gawarsa a cikin ruwa aka jefar da ita, kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa Fir'auna, gashi a cikin ruwa ne, amma ya ce annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya, kaga a cikin ruwa ne amma kuma gashi ana musu azaba. Haka nan koda a ce gawarsa koda ta aka yi, aka sake ta bi iska, za a yi masa azaba din, ko dabbobi ne suka yi galgala shi, dabbobin daji suka yi galgala shi suka ciccinye shi, wani ya ci kai, wani ya ci ciki, wani ya ci kafa, wani ya ci hannu, kaga dai su ya rarrabu. To a haka idan wanda ya cancanci azaban ne za a yi masa, in wanda ya cancanci ni'ima ne za a yi masa ni'ima. Saboda haka ana jingina abin zuwa ga kabari, saboda yawanci nan ne aka fi binne mamaci, amma ba wai dan ana nufin cewa sai in a kabarin bane za a yi wa mutum azaba. Mun san mutumin da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana isa da ke cikin sahihaini, mutumin da ya saba wa Allah, ya zo mutuwa ya ce wa ‘ya’yansa idan ya mutu su kona gawarsa, sannan su sheke tokarsa, tokar gawar ta bi iska. Allah ta’ala yake cewa idan Allah ta’ala ya samu iko, Allah ta’ala ya samu ikon haɗa, wato ikon kama shi, to zai masa azabar da bai taɓa yi mun irinta ba. Bayan ya mutu, Allah ta’ala ya ce wa iska ta hahhado duk abinda ta yayi yada din nan, tekuna duk su hado abinda suka hade, ko kasa duk ta fito da abinda ta hade na gawar wannan mutum. Allah ya hada shi ya tashe shi, yace da shi me yasa kai haka, yace Allah tsoranka nake ji. Allah ce na gafarta maka. To kaga ashe ko a ina mutum yake, Allah ta'ala zai iya masa azaba ko ya yi masa ya ni'imta shi. Saboda haka ba sharadi bane sai a cikin kabari. Mulhidai waɗanda ba su yarda da Allah ba, wanda ba su yi imani da gaibi ba, suka ce su ba su yarda ba, domin ai ana buɗe kabari a ga babu wani abu na azaba, ba za a ga wuta tana ruruwa ba, ba za a ji wani zafi ba, ba za a ga wata alama ko a ga mala'iku suna dukan mutumin ba, duk ba a ganin wannan. Ashe wannan ya nuna mana babu. To kaga wannan rashin imani ne da gaibi, wanda Allah ta'ala ya yabi muminai masu tsoron Allah da shi. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaib. Inda ce abun afili yake, kowa yana gani, to da ba za a samu ibtila'i ba, ba za a samu taklifi ba, tunda Ubangiji ya yi wannan ne saboda hikima, ya boye abun, bai bayyana wa dan adam ba, bai bayyana wa sakalaini ba, mutane da aljanu, saboda mukallafai ne su, ana so a jarraba su a ga za su yi imani da gaibi ko ba za su yi imani ba, sai Allah ya boye. Amma idan da ya bayyana abun, kowa yana ganin shi a fili a zahiri, to anan ba za a gane wanda ya bi Allah cikin da'a, cikin san raisa ba, saboda kowa zai yi imani anan mukurahan, saboda gudun abin da zai same shi, dan gashi ne yana gani baro-baro. Amma idan aka boye abun, wanda ya yi imani, kaga anan ya yi imani ne, ya miƙa wuya daga zuci, saboda yana ya yarda da abun, ba wai saboda abin nan ya an kure shi ba, ba yadda zai. To shi yasa sai Allah ya boye wa as-saqalaini, mutane da aljanu, amma dabbobi sai ya zamana suna ji. Shi yasa wannan al-fadara ta annabi sallallahu alaihi wasallama tayi layi za ta kayar da shi lokacin da aka zo wucewa kabarin, saboda ita taji ainihin rugugin azabar da ake yi wa waɗannan mutane guda ko biyar ko biyar taji rugugin azabar, saboda ka tsoro ya same ta ta firgita, wanda wannan tabbatacce ne cewa dabbobi suna jin azabar waɗanda ake wa azaba, kuma suna firgita su tsorata. Ibn Taymiya ya sha faɗa cewa lokacin da yake yi wa wasu raddi akan cewa ai wane, saboda walittaka in aka kai dabbobi suna rashin lafiya, aka kai su irin kuma kumewar ciki din nan, da zamana dabba cikinta ya kume bata ba haya, in aka yi ta makabarta to shikenan sai ta samu sauki, sai ta zata ta gudawa. To sai wasu suka ce wannan karama ce ta waliyansu, saboda ka wali in an kai dabba makabartarsa sai ya tritin dinta, sai ta samu sauki, shikenan sai cikinta ya abin nan. Ibn Taymiya ya ce ai wannan alama ce ta cewa shi wannan mutum da kuka ce wali azaba ake masa, saboda wannan ya ce mu mun gani a Sham kaburburan Ismailiya, Ismailiya al-Batiniya, wanda suka shahara da kafirci, dabbobi in suna rashin lafiya can ake kai su, da kaburburan Yahudu da Nasara can ake kai su, da an kai su aka daure dabba a nan ta daddo lokaci cikinta ya kadu to sai ta gudawa, ta alamar azabar da suke ji ne, tsorata suke yi, kun san tsoro ya tsoro gudawa ake yi, to haka dabba in ta kadu sai ta kama gudawa. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin azaba a kabari, kowa yana abin nan, kowace halitta tana ji illa sakalai, sai mutum da aljan, wannan su ne ba sa ji, su kuma da Allah ta'ala zai buɗa musu su ji, kamar da Annabi ya ce laula an la tadafu, to da ba za a je makabarta a kai gawa ba, aka je ka ji rugugi ana yin wani azaba yana ihu, sai ka ji ma kamar fitowa zai ya rungume ka, saboda ba za a yadda a ji ba. To sai Allah ya boye wannan dan a samu kuma taklifi, nusu da yawa sun tabbatar da wannan. Sannan ya ce innal abdal mu'mina idha kana fi intifa'in min ad-dunya wa ihbalin min al-akhirah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle bawa mu'mini idan ya kasance lokacin da yake barin duniya yake fuskantar lahira, nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i baydul wujuh, sai wasu mala'iku masu fararen fuska su sauko masa daga sama, kana wujuhahum ash-shams, kai ka ce rana ce fuskar su, wato saboda haske da kyalli da suke yi, ma'ahum kafanun min akfari aljanna, suna dauke da likafani daga cikin likafanin aljanna, wa hanutun min hanutil janna, suna dauke da turare daga cikin turaren aljanna, wato sun taho da likafani na aljanna da turaren aljanna, ga su farare kal suna haske suna sheki, hatta yajlisu minhu madda al-basar, har su zauna gaban sa iya ganin sa mala'ikun zai gani, wanda yake jagoranta su shine malakul maut, wanda Allah ta'ala ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, wanda yake malakul maut shi yake karban rayukan ku, amma ba shi kadai bane, akwai ɗan rakiyar sa, hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun, lokacin da mala'ika mutuwa za ta zo wa ɗayan ku, tawaffathu rusuluna, sai manzannin mu su karbi ransa, kamar da Allah ya ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, kaga Allah sai ce mala'ikatu, kaga mala'iku su waɗannan mala'iku su ne Allah ta'ala yake haduwa da malakul maut, shi su yake haduwa da malakul maut. A wani gurin Ubangiji ta'ala ya jingina karɓar ran bawa zuwa ga kansa, Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Ubangiji ya jingina karɓar ran bawa zuwa ga kansa, yace shi ne yake karɓar ran bawa. A wani gurin kuma yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, a wani gurin yace mala'ikan mutuwa, a wani gurin kuma yace mala'iku. Malamai suka ce duk magana ɗaya ce, babu sassabawa juna a cikinta. Allah ta'ala shi ne mai karɓar rai bisa ga hakika, domin shi ke ba da umarnin a je a karɓo, in bai bayar da umarni ba za a yi ba, wanda duk zai ke ba da umarni a yi abu to daidai yake da wanda yayi mubasharar abu shi yasa za ka an ce shugaba wane ya gina kaza ya gina ma'aikata kaza ko ya gina makaranta kaza ko ya haka rijiya a ce ai gwamna ya haka mana rijiyar birtsatsi kaga ba lalle ne ma ya je gurin ba san da ake aiki amma saboda da umarnin sa aka yi abun sai aka jingina abun zuwa gare shi sai ubangiji shi yake cewa ai don haka ake jingina abun zuwa gare shi sannan mala'ikan mutuwa shi yake jagorancin mala'ikun sawaka shi ma aka jingina abun zuwa gare shi dan shi yake jagora shi yake fara ciroran sannan sai ya mika wa sauran mala'ikun da suka riko shi kamar yadda zamu gani a wannan hadisin saboda haka in bawa mu'mini ne mala'ikun da za a turo mala'iku ne waɗanda za su zo a kamanni masu kyau farare dal da su suna haske kamar hasken rana kuma za su taho da likafani daga aljanna da turare daga aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi sai mala'ikan mutuwa yazo ya zauna daidai kansa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kirawo shi mala'ikan mutuwa wannan shine abin da alqur'ani shi ma ya faɗa wani ya tawaffakum malakul maut amma sunan da ake faɗa ana cewa na mala'ikan mutuwa ne azra'ilu wannan bai inganta a wani hadisi sahihi ba babu shi kuma alqur'ani abinda hadisai sahihai suka kirawo mala'ikan mutuwa malakul maut haka nan alqur'ani ya kirawo shi malakul maut saboda haka in ana maganar mala'ikan mutuwa ya sunan sa sunan shi malakul maut amma azra'il wannan suna ne wanda bai tabbata a cikin sunna sahihiya ba bai tabbata alqur'ani ba thumma yaji malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi sai yazo ya zauna daidai kan mu'mini fa yaqulu yace da shi ukhriji ayyatuha an-nafsul mutma'inna yake wannan ran wacce take cike da nutsuwa ki fito ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga gafara daga Allah da kuma yarda wato ki fito zuwa ga samun gafara ta Ubangiji ki fito zuwa ga samun yarda ta Ubangiji wanda shine gayar abinda mumini yake rayuwa saboda shi ya samu gafara ya samu kuma yarda daga Ubangiji wa ridwanun min Allah akbaru fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min as-siqa sai ran mumini ta fita tana tsiyaya wato tana tsiyaya tana gudana kamar yanda ruwa yake gudana kamar yanda ruwa yake gudana daga ainihin daga kuttunsa daga tulunsa wato yadda za a daga tulu ana tsiyaya ruwa ba tare da wahalar ba a ga wata wahalar wajen fitarsa da ka tsiyaya zai fita to haka ran zai fita ba tare da an sha wahala ba wato cikin sauki haka ran za su zai mu'mini take fita shine wanda shi fati nashfa da Allah ta'ala ya faɗa fa ya'khudhuha sai ya karbi wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ya'khudhuha da zarar malakul maut ya dauki wannan ran da ta fito to ba sauran mala'iku ba za su bar shi gurgurdan kimtawar ido ba sai sun karbe wannan ran sun rike a hannunsu fa yaj'aluha fi zalikal kafan su sa ta a cikin wannan likafan na aljanna wato yana tana futowa yana dauka su kuma za su karba sai su sa a cikin likafan na aljanna wa fi zalikal hanut su sa a cikin wannan turaren wa yakhruju minha ka atyab nafhat miskin wujidat ala wajhi al-ard sai ya zama wannan turaren yana fitta kanshi kamar kanshin da yafi kowane kanshi na albiski da aka taba ji a doran kasa kaga wannan yana nuna cewa ruhi wani abu ne mai zaman kansa ruhi wani abu ne mai zaman kansa wanda yake yana shiga yana fita kamar yadda wannan hadisin ya nuna yana shiga yana fita kaga ashe kenan wad jawhar ne jawhar ne kamar yadda a malamai suke fada wani abu ne wanda yake mai zaman kansa ba wani abu bane wanda kawai suna ne ba ma'ana bane jawhar ne ba arab bane abin nan ba arad bane jawhar ne arad shine kamar fenti nan da kake gani ba ka iya rike fenti ba kamar iska din nan amma shi jauhar wani abu ne wanda zai yi tafiya, za a ganshi, za a taba shi, za a karbe shi. Kaga duk wannan yana da cewa wani abu ne wanda yake jiki, sai dai Allah ta'ala ya barwa kansa sanin haƙiƙanin sa. Yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Suna tambaye ka yaya ruhi yake, ya al'amarin ruhin nan yake, mu mun kasa gane shi. Ce dan adam yana da ruhi a jikin sa, wannan ruhin shi yake bawa jiki rayuwa, shi yake sa jiki yana motsi, yana takawa, yana magana. To waya al'amarin ruhin nan yake, a ina yake a cikin jiki, yaya motsin sa yake? Allah ce ka gaya musu ar-ruhu min amri rabbi, wani al'amari ne na Ubangiji, shi kadai ya kibanta da sanin hakikanin al'amarin. Ko duk abin da aka baku na ilimi kadan ne, shi yasa dukkan wani bincike na dan adam bai gano hakikanin ruhi ba, bai gano ina ne makwancinsa ba, ina ne mazaunin shi a cikin jiki. Amma duk kowa ya yadda akwai shi, ba wanda zai ce babu ruhi, ya yadda akwai shi. Amma a ina yake? A kwanya yake, a kwalwa yake, a wuya yake, a ciki yake, a ina yake? Saboda za a ga dai mutum yakan mutu daga asbab daban-daban, wani abin da ya shafi rauni a kai, wani a wuya, wani a ciki, wani a kirji, wani a kafa ma, wani a dan yatsa, sai a ga ya mutu. To in a kai yake, me ya hada kirji ko me ya hada wuya da in a kai? Amma da yake Ubangiji shi ya san hakikanin yadda ruhin yake. Allah ya ga mana ruhin nan lokacin bacci, Allah yana cire shi, sai akwai cirewa ta gaba daya, ita ce mutuwa, akwai kuma cirewa ta wucin gadi, wacce ba zai rabu da jiki, alakarsa da jiki ba za ta zo karshe ba, fita ne, amma fita ta wucin gadi, ko kuma fita ta gaba daya. Law yatawaffa al-anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi madamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Saboda kaga ashe ruhin nan tana fita tana shiga, na fita lokacin bacci ta dawo, shine wa yursilu al-ukhra, wanda Allah bai hukunta masa mutuwa ba, ruhin ya dawo ya ci gaba da aikin sa a jikin sa. To amma za a ga sanda yake cikin wannan baccin fitar ruhin nan, sai yake kama da mutuwa. Shi yasa ake cewa bacci kanin mutuwa ne, annawmu aqul maut. Shi yasa mutum ya tashi daga bacci sai addu'a ya ce alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Saboda bacci yana kama da mutuwa, ba shine mutuwa ba, amma yana kama da ita, saboda kowannen su akwai fitar ruhi din daga jiki. Shi yasa wanda ya tashi daga bacci yake wannan addu'a, yace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, alladhi ahyana ba'da ma amatana, wanda ya raya mu bayan da ya kashe mu. Shi yasa Allah ce huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah ya kira bacci wafat. Yatawaffakum bil-layl, Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Saboda haka bacci akhul mauti ne, dan uwan mutuwa ne. Shi yasa dan adam yake ga abubuwa a cikin bacci wanda suna kama da abubuwan da ake gaya masa, zai ga shi cikin wani yanayi na jin dadi haka kawai. Mutum ne talaka fitik, watakila ma ya fita ya sha wahala a yinin bai samu komai ba, ya dawo cikin damuwa baya da komai, ya zo ya kwanta bacci, kila ma akan wata shimfiɗa wacce za ta yi masa burɗin burɗa a jikin ya tashi, zai kwanta amma kawai sai ya rika wato mafarkin gashi na zaune babban basaraki, babban mai mulki, ana masa fadanci ta ko'ina, yana kyauta da kuɗaɗe, yana kaza, yana jin daɗi, yana fantama, yana rakashewa a cikin bacci, tare da cewa ya ce ya dawo gida ya ji daɗi sosai ya more. Wani kuma ya kwanta cikin ɗaki wanda yake mai kyau, bayan ya ci ya kushe ya kwanta a kan gado lafiyayye ga AC, amma sai ya yi mafarki ga wasu nan suna ta dukan shi, ko an jefa shi rami, ana ta wujujjuga shi, ana ta wahalar da shi. Wani ma har za a ji shi yana ihu, wanda suke zaune kusa da shi su ji shi yana ƙara, yana jin juyawa, tare da cewa ga cikin ni'imar da yake a zahiri. To wannan duk yana daga cikin alamomin da suke nuna wa mutum cewa mutuwa gaskiya ce, kuma abinda ake cewa zai samu mutum bayan mutuwa. na ya ji dadi ko ya sha wahala yana ganin sa tun daga bacci yana ga alamun wannan sai sa wani mafarki in kai shi sai ka so ka koma ka ci gaba saboda ka ji dadi wani kuma in kai kana farka sai ka ci alhamdulillah alhamdulillah kai nagode Allah kai na ji dadi ashe ba mafarki ne saboda irin yadda akai wujuju da kai saboda haka wannan alama ce da take nuna cewa aya ce da Ubangiji Ta'ala ya aje a cikin mafarki wanda za ta nuna maka hakikanin abin da ake faɗa dangane da ruhin nan ana ni'imta shi ana azabta shi to haka nan azabar kabari take kasancewa ga shi ruhin take kasancewa ba ga gangar jiki ba zaka bude kabari wata kila a samu ma mutum ya zazzage ya zama kasa amma wannan ba zai hana a ci gaba da masa azaba ba ko a ci gaba da ni'imta shi lokaci yayi insha Allah a sati na gaba zamu dora daga inda muka tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya taimaka mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin shigo nan akwai tambaya ta wasu ƴan uwa da aka bani da aka ce daga Abkur ne ko daga Abkur waje jamma numfashi eh ah ba Abkur ba dai ba Kafur ba ba Kori bakori da malumfashi to sun ce tambayar su kamar haka wani bawan Allah ya hadari ya karye ya rasu wajen gina mishi kabari sai aka gina kabarin gabas da yamma maimakon yadda aka saba kudu da arewa da aka tambayi malamin da yasa aka yi haka sai ya bada hujjoji ga sunan kamar haka a sama wato wani malami ne ya jagoranci abin cewa a gina kabarin maimakon kudu da arewa to a gina shi gabas da yamma haka kaga zai kalli ina kenan zai kalli kudu ko arewa fuskar sa za ta kalli kudu ko arewa tunda an gina gabas da yamma kaga zai kalli ina kudu ko arewa to wai kuma saboda karfin hali wai har yana da hujja hadda hujja ya ba su to hujja dai ba karanto ta yi ba abinda kawai yake cewa dan su rubuto mun abinda ya bayar da hujjar da shi anan cewa hujja ta daya Samaruddani sharhur risala na Abu Zaid al-Kairawani wanda ya rasu a duba babin wanda ajali ya zo mishi da yadda ake wankan mamaci da sa shi a cikin likafani da daure shi da daukar shi da rufe shi a kabari shafi na 180 zuwa 81 wannan hujja ita ce wadda Malam Jafar Saliko gada ya ce bata inganta ba sannan hujja ta biyu Bulghatus Saliki juz'i na farko na Sheikh Ahmad ibn Ahmad As-Sawi Al-Maliki bugawa ta karshe a shekara ta 1372 bayan hijira a duba fasalin da ke bayani akan wankan gawa da sallar ta a cikin tabihi na uku shafi na 198 zuwa 199 sannan hujja ta uku Hashiyatul Adawi sharhin Abi Hasan na Imam Ibn Abi Hasan wanda aka fi sani da kifayatu talibir Rabbani juz'i na 1 a duba babin da yake magana akan wankan wanda aka ga alamar mutuwa ta zo mishi sannan hujja ta hudu Ashalul Madariki sharhin Irshadus Saliki to dai waɗannan littattafai dai yayi ta zanowa cewa su ne hujja din to kaga dan ka zana littattafai wani ma sai zo ya zana littattafai yace shi kuma a tsaye za a yi ko yace shi kuma a tsaye za a binne mamacin saboda karami za a yi zami kamar za a yi rijiya daidai tsawon sa sai a binne shi ma sai yace a duba Samaruddani a duba waye ai sai a kawo nassun ko ce gashi sun ce kaza sai a baka ce kawai a duba wanda kuma in ka duba dukansu abu ɗaya suke magana, abinda kowanne littafin fiqh a duniya yake magana, shi suke magana. Matsala ce da ba a taɓa samun wani sabani a kanta ba tun kafin duniya, abu ɗaya yake yi har zuwa musulunci, musulunci har zuwa yau. Abinda suke magana shine fuskar mamaci ta kalla alƙibla. Abinda to ga gama taya fuskar shi za ta kalla alƙibla, suce a kwantar da shi akan bangaransa na dama, fuskar shi na kallon alƙibla, wanda aka haɗa masa kabarin sa ga kudu da arewa, taya fuskar shi za ta kalla alƙibla fi sabilillahi, sai dai kokon kansa watakila, amma fuskar sa dai ko ta kalli kudu ko ta kalli arewa, ko ta kalli kudu ko ta, amma ba za ta kalli alƙibla ba. To duk kuma abinda suke faɗa kenan. A bara karanta muku abinda kamar mai samarin dani ku ji abin nassin maganar da ya hujja da ita. Yace wa yuj'alu al-mayyitu fi qabrihi ala jihati al-istihbab ala shittihi al-ayman ila al-qiblati. A sanya mamaci a kabarin sa a bisa fuska, abinda fuska ta mustahabbi, wato ba wajibi, fuska ta mustahabbi, ala shittihi al-ayman, akan bangaren sa na dama, ila al-qiblati, yana kallon al-qibla. Lianna ashraful majalisi, domin al-qibla ita ce gurin zaman da yafi kowanne daraja. Wa tumaddu yaduhu al-yumna ala jasadihi, sannan sai a shimfida hannunsa na dama akan jikinsa. Wa yu'addalu ra'suhu bit-turabi, a daidaita kansa da kasa ta yadda ba zai dawo ya jirkice ba. Wa yaj'alu at-turabu khalfahu wa amamahu liyalla yanqaliba, a sanya kasar abin a bayansa da gabansa domin kada ya juya. Wa yuhallu aqdu kafanihi, sannan a kwance kullin da yake jikin kafaninsa. Yace fa in lam yutamakkar min jalihi ala shiqqihi al-ayman, idan aka kasa sa shi akan hannunsa na dama, a bangaransa na dama, aka kasa gitta shi kan bangaransa na dama, fa'ala zahirihi mustaqbil al-qibla, to sai a zira gingina da shi, amma kansa a sa shi ya kalli al-qibla, mustaqbil al-qiblati biwajhihi, fuskarsa, sai a sa fuskarsa ta kalli al-qibla, wato aka yi gingina da shi sai a juya fuskar ta kalli al-qibla. Fa in lam yumkin, ko fa illam yatamakkan fa ala hasab al-imkan, in akai akai azab bazai yi ba sai ai bakin abinda zai yi, saboda wata gawar zaka samu ko ta ragargaje ko wani abu, to sai ai abinda zai yi. Wa idha qulifa bihi al-wajh al-matlub fi dafnihi kama idha ju'ila li ghayri al-qibla, idan aka saba haka aka yi shi aka binne shi ba kamar haka ba, kama a sa fuskar sa ta kalli wani guri ba al-qibla ba, aw ala shittihi al-aysar, ko a kwantar da shi akan farin sa na hagu, walam yaqul, kuma ba a dade da yin hakan ba, fa innahu yutadarak, sai ai sauri a gyara. Wa yuhawwalu an halihi, a canza shi daga yadda yake, a maida shi yadda ya kamata. Wa tulu yakunu bil faragi min dafnihi, dadewar shi ne idan an gama binne shi, wasu jahilai da suka kai shi sai suka sa shi a farin sa na hagu, bakon su kwantar da shi a farin sa har suka binne, sai da aka zo gida ana magana sai aka, to sai a bar shi ba za a ce sai an tono shi ba, shine abin da suke nufi. Wannan shine abin da yake a samarin dani, ana akwai da aka ce a kudu da arewa, to ya ce a duba samarin dani, shi tace huzzar sama ta farko. Haka abulgatu saliki wa nudiba wad'uhu ala shiqqihi al-aymani muqabbalan ay maj'ulan wajhuhu lil-qiblati, yake cewa ana son mustahabbi ne a sanya shi akan farin sa na dama, ya fuskar sa na kallon al-qibla. Wannan shine a cikin bulgatu salik ne. Yace wato dorikal mayyitu in khulifa, idan an saba wannan to ai sauri a gyara. Bi an ju'ila zahiru lil-qibla, wanda aka juya bayan sa ya bawa bayan sa ya kalla al-qibla maimakon fuskar sa, sai aka sa bayan sa ya kalla al-qibla. Aw nukita, ko aka juya maimakon a dora shi akan hagu akan abin din sa na dama, gefen sa na dama, sai aka dora shi akan gefen sa na hagu. Da an ju'ila rijlahu makana ra'sihi, inda za a sa kan wato bangaren dama sai aka sa kafafuwan sa nan, kafafuwan kuma inda za a sa kafa sa aka sa kan. Sai yace bi an yuhawwala ila al-halati al-matluba, sai a juya shi a maida shi yadda ya kamata. In lam yusawwa alayhi at-turab, in ba a riga an binne shi ba, wa illa in an riga an binne shi to rika sai ya kyale shi nan akwai inda aka ce a haka kabarin sa gabas abin nan kudu da arewa kaga caki a sa fuskar sa ta kalli to duka inda ya kawo abin da magana daya ce dan babu sabani ba abu ne da ake sabani akan saboda abu ne da ake yi kullum mutane suna gani kaga shi za ka ba za ka ga sabani ba a ce ko wata mazhabar ta ce ina sabani ta ina za a sa shi ta kafa ko ta wanda dai muku maganar mazhaba uku da kuma abinda Abu Hanifa ya faɗa aka yi masa abin nan kun ga lahadu ai cewa ake yi lahadu shine ayi haka hafrul qabri ala aljidari alqibli a tona kabarin a jikin garin kabarin na gabas kaga an yi shi a haka kudu da arewa kaga garin gabas ko na arewa ko na kudu kenan babu na gabas shi yasa muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin garin alqibla nan aka yi lahadin nan aka yi masa lahadu shi yasa ma shafi yace kaga ba zai yiwu ma a shigo da shi ta wannan bangaren ta alqibla an gane ko saboda haka wannan abu ne da ma ba a sabani akan sa ni in banda ba wanda takaddar inda wanda zai bugo min waya ma bazan ma saurare shi ba to sai da ga mun cewa wai har ma rikici yake wani ya dage har ma hujjoji yake kawowa har ma aka cicciko tambayar an kawo ta nan cewa wai a ansa ta amma abu ne da ba a taba samun sabani akai ba duk sabanin da ake samu kamar sallar jami'i ne liman gaba zai shiga ko baya ko hagu ko za a samu saboda abu ne da kullun ana yin shi musulmi ya tawarasu da zalika kafir kowa yana gani saboda cewa kallon alqibla za a yi a sallah ko ba alqibla za a kalla ba ba a taba samu wannan sabanin ba saboda shi ba abu ne da ake gari a yanan shi yasa ibnu hazm a cikin almuhalla sai yake cewa wa yaj'alu almayyitu fi qabrihi ala jambihi alyamin za a sanya mamaci a kabarin sa akan barin sa na dama ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها كان سدى قفافوا سسوكما أدام دهبون القبلة إلا دي دام دهبون القبلة كنه ده أليوا يا ذا حقا كنا ذا حقا كنه ده أليوا شين يتي كان سدى قفاسا أدام دهبون القبلة سيتي على هذا جرى عمل أهل الإسلام akan wannan ne aikin musulmi ya gudana min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha ci tun zamanin annabi har zuwa zamanin mu ma har zuwa zamanin mu yace wa haka za kullu maqbaratin ala zahril ardi haka duk wata makabarta take a duniya to kaga wani ba kuri ko ba kuri yau an samu wata makabartar da ta saba to wannan abu ne da jahilci yake aikin sa yadda yake dama mala a cikin mutane idan ba jahilci ba shi wasu waye suka karantar da shi risalar ko bulgatu salik ko su ya je makabarta ya ga haka suke yi wanda suka karantar da shi to wani abun wato yana daga cikin tashin hankali abinda bai kamata a tsaya bayani akan sa ba a saka ka rika bayanin sa wato kana bayanin abinda bai kamata a yi bayanin sa ba yanzu har a ce gina makabarta ina ya ake yi wani abin da kowa yana gani gata nan duk duniya inda ka je haka kabari yake ka je Madina ka ga makabartar mutanen Madina ka je Makka ka fita duk inda ka fita a duniya makabartar daya ce to wani kuma yazo cikin kaburbura daruruwa yazo ya wani kabari shi kuma yana kallon wani guri daban kuma ya dage wai a risala kamar ba a karanta risalan nan sai da kansa wanda wallahi watakila ka zo ka aje shi ka ce ya ja baki ba zai iya jan bakin da yake ba zai rika yi yana kakkarya karatun amma gashi yana kokarin sai ya kawo wani abu sabo wani abu marar tushe marar asali shi dai a ce shi ne farkon wanda ya gano wannan ilimin Allah mutane a san wanda za a ma saurara saboda haka wannan magana ce da in ba ma dai saboda su sun dauke ta da muhimmanci ba har sun yi wata tattaki daga wannan kauyuka sun zo nan dan su ji an sa a birni amma ba bukata sai an zo birni a ji an sa sai abu daya ne da birnin da kauye da abu daya ne wannan take cewa azumi ne take yi na kafara sakamakon banke wani da ta yi kuma al'adar ta tariki ce tana rikice mata a wannan lokacin ta kasa tantance jinin to ina hukuncin ko meye bayanin azumi ke ki tambaya yaya hukuncin wacce al'adar ta rikice mata take yi wannan zaki aiki da shi tunda ai banda azumin kafara da ke akwai sallah ita ma kuma lokacin da ake jini ba a sallah lokacin da ba a yi kuma dole a yi sallah saboda kin ga banda ma azumin kafara akwai wani abin da dole koda ba azumin kafara ki tambaya akan ya ya kamata ki ga wacce al'ada ta rikice mata sakamakon ko shan kwayoyin hana daukar ciki abin nan ba ta zara ta ciki ta sa take ko allura ta sa take mata wasa to abin da malamai suke cewa a nan za ta yi la'akari da nau'in jinin da yake zuba ba kwanakinta ba tunda a daidai wannan lokacin jinin ne ba zai zuba ba yadda ya saba zuba da yawa sai da zai kare a cikin kwanakin da ya saba karewa zai rika zuwa ne kadan kadan don haka in ya zo sai ya yi kamar ya dauki sai kuma ya sake dawowa saboda ba zuba yake yi kamar da ba saboda haka sai ta yi amfani da tamyizi wato ta mayyaza jininta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba matukar dai ta ga wannan jinin shine irin jinin da take gani a al'ada to sai ta dakata da duk abin da take yi sallah da azumi da take yi idan ya dauke ta ci gaba in ya dawo ta dakata sai idan jinin ya canza daga irin jinin al'ada da ta saba gani to anan ne za ta fahimci cewa wannan jinin ba na al'ada bane to sai ta ci gaba da abin da take yi na ibada wannan shine abin da za ta yi la'akari duk sanda ya dauke to ta ci gaba da ibadarta in ya dawo ta dakata ya kamata mutum yayi idan ya ziyarci makabartar koda akwai babansa ko dan uwansa a cikin makabartar zai je kabarin sa ne ko kuwa zai tsaya daga inda ya ga dama kuma ya mutum ya kamata yayi to idan mutum ya shiga makabarta ana so dukkan wani wanda yake cikin wannan makabarta musulmi ya yi musu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar abinda za a faɗa assalamu alaikum ahlal diyari qaumun minal mu'minin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ذاك الدعاء تجب عليا وأنا بايا هنا كي بنشي وأنا كجي زيارة سا دع الدعاء شيما أما كذا كهرم تا وصورا ما أن كسام أكشي ورا الدعاء النبي أنا شجع ما كبرت أقوم يا إما وسو دك تشي ما أن ديسام الدعاء ينا أقوم يا إما وسو كي بنتتو الدعاء صورا كبايا هنا تيو ما يفنك الدعاء تكرن كنسا amma kuma kada ka haramtawa sauran waɗanda ka samu tare da shi a kwance addu'arka wannan kuma yake cewa ya zai yi mahaifiyarsa ta daina fushi da shi domin yana yi mata biyayya yana kamanta yi mata biyayya bakin gwargwado amma saboda ƴan uwansa da suke ƴan bid'a sun sa ta tsane shi kuma ba laifin da ya yi mata amma so take kawai sai ya bar sunna daga cikin abin da take so ya bari ya daina koyarwa a makarantar islamiyya ta sunna to me ya shawara anan abinda Allah ta'ala ya wajabta wa dashi da yawa iyayensa biyayya ya musu biyayya ya girmama su ya musu da'a cikin duk abin da bai saba wa Allah ba ya san haƙƙin su ya san haƙƙin Allah kada ya hada tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin su idan suka nemi haƙƙin su ya basu idan suka nemi haƙƙin Allah to kai ya basu ko suka nemi ya saba wa Allah akan su ya yi musu biyayya to anan ba hurumin su bane ba haƙƙin su bane in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ta'ala cewa yayi idan suka yi matsa maka sai ka hada Allah da wani to kada kai musu da'a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa mahaluki wani mahaluki da a saba mahalicci a wani gurin yace inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da duk shari'a bata yadda da shi ba bata bada izini akan sa ba to anan babu magana da'a saboda haka ya kula da haƙƙin su koda kuwa sun saba masa fahimta koda kuwa suna bin wani tafarki da ban kai koda a ce ma ba musulmi bane wani addinin daban suke yi haƙƙin nan nasu na a girmama su yana nan haƙƙin nan nasu na a yi musu biyayya yana nan saboda haka ka kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu ka kiyaye haƙƙin su ka kiyaye haƙƙin Allah fushin su ba zai cutar da kai ba, matukar dai ba saba wa Allah kai ba, matukar dai ba abinda ya ba abinda bai dace ba kai musu, in dai akan hanyar Allah ne wannan hushin su ba zai cutar da kai ba. Saboda ka tsaya akan tafarki, ka ci gaba da kyautata musu sama da yadda ƴan uwanka ƴan bid'a suke yi, in har suna yi, in ma ba sa yi kai ka ci gaba da kyautatawa. Dan albashin da ake baka islamiya ka rika taimakawa uwanka a ciki, kana saya mata abinda za ta ji daɗi. Idan kana yin haka, to babu shakka wannan zai karya mata zuciya, wata rana ita da kanta za ta gane cewa babu dalilin da zai sa ta tsane ka, ko da kuwa waɗancan ƴan uwan naka sun yi ƙoƙarin su haɗa ku da ita, ba za su yi nasara ba. Saboda ka ci gaba da kyautata mata. Wanda ya ce ana karanta mana cewa wasu mutane ba sa taruwa a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah har zuwa ƙarshe, to malam wannan ya keɓanta ne da masallatai ko ku hada zaurukanmu, wato zaurukanmu na ilimi. Babu shakka a ambatan masallaci a nan, kharaja makharaj al-ghalib, saboda galibi karatuttuka a masallatai ake su, galibi masu makarantu su ne masallatai, musamman a da haka aka sani. Wannan baya hana guraren duk da za a haɗu a ambaci Allah a gurin, a yi karatu a gurin, shi ma ya samu irin wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Musamman ɗalibin ilimi tun fitowar shi daga gida zuwa makaranta, mala'iku suna shimfiɗa masa fuka-fukansu saboda yarda da abinda yake yi. Sannan hanyar da ya kama zai tafi neman ilimi hanya ce ta shiga aljanna. Saboda haka yana da wannan tagomashi, sawa'un masallaci da ake karatun ko a makaranta ne ko a soro ne ko a wani gida ne ko a wani kango ne, a ko ina ne in dai karatun da ake yi karatu ne na Allah da Annabi, to babu shakka mutanen da suke gurin za su samu wannan tagomashi. Ko da kuwa an ambaci masallatai saboda su ne mafiya yawan guraren da ake karatu, shi yasa aka ambace su. Akwai dan uwa da mahaifinsa ya rasu, muna addu'a Allah ta'ala ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kyautata makwancinsa, ya haskaka masa kabarinsa, ya alkinta abin da ya bari na zurriya, ya yafe masa kurakuransa, ko kuma wanda yake mara lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya. Dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, ya rahamshe su. Waɗanda kuma marasa lafiya ne Allah ya basu lafiya, masu lafiyar Allah ya ƙara musu, ya basu abinda lafiya za ta ci ta sha. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.